Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da Nomad Dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 5 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfiru Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarin.
A yau Juma'a hukumar zabe ta Ghana za ta bayar da dubban mutane damar sake rijistar zabe a kasar. Kwamitin kula da kare ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira kwamitin tsaro da cewa ya ɗauki ƙwararran matakai bayan da aka tabbatar cewa sojojin Sudan ta Kudu sun kashe fararen hula. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin Istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin nan na Turkiya wanda yanzu haka yake zaune a Amurka.
To kanin labaran kenan, wasu ƴan Boko Haram sun sake ɓallewa daga ɓangaren Shekau saboda ƙyamar kashe-kashen da yake yi.
Allah subhanahu wata'ala ya mana kace rai ba da haƙƙi ba. Maganar sa sallafa yana cewa sama da ƙasa su rushe ya fi alheri akan rabu mu'minin da ɗaya. Kawai Allah sun yi jarrabe shi da son kashe mutane.
Majalisar Ɗinkin Duniya za ta haɗa hannu da ƴan jarida wajen sanar da bakin haure illar rugawa Turai.
Domin Boko Haram terrorist shine ya sa muna da large number suna bari gida yanzu.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Alina tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. A yau Juma'a hukumar zabe ta Ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rijistar zabe. Hakan zai bayyana dubban mutanen da aka goge sunayensu saboda matsalar wasu bayanansu yanzu za su iya rijista akan lokacin kafin babban zaben watan Disamba mai zuwa. Kotun kolin kasar ta umarci hukumar zaben kasar da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rijista. Kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin yin rijistar katin jefa ƙuri'a. Hukumar zaben wacce ta fitar da kundin sunayen masu jefa ƙuri'a ta fitar da sanarwar cewa duk wanda aka goge sunansa zai iya sake rijistar katin zaben daga yau Juma'a 5 ga wannan wata zuwa Juma'a mai zuwa ranar 12 ga wannan wata. An kuma ware ranar da za a yi rijistar mutanen da ba su taɓa yin rijistar katin zaɓe ba cikin wannan watan. Mai magana da yawun hukumar zaɓen Eric Zakfasu ya faɗa wa muryar Amurka cewa kusan sunaye 57,000 ne aka goge daga cikin sunayen da mutanen suka yi rijistar har ya zuwa yanzu. Ƙasa da rabin mutanen da wannan abu ya shafa ne suka samu damar sake yin rijistar. Eric ya ce hukumar na fatan sama da mutane 32,000 za su sake yin rijistar.
Kwamitin kare ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kwamitin sulhu da a ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar da cewa sojojin Sudan ta Kudu sun kashe fararen hula da yi wa ƴan mata da yara faɗi da kwashe kaya da sunan ganima da lalata wa mutane kayayyakinsu. Shugaban kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma har yanzu ana ci gaba da tashin hankali a babban birnin Juba da sauran sassan ƙasar. Bayan faɗan da aka yi na tsawon kwanaki 5 wanda aka fara ranar 7 ga watan Yuli. A wani rahoto da aka fitar wannan makon, kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce yana da bayanai aƙalla 217 na faɗe da ya faru a Juba tsakanin 8 ga watan Yuli zuwa 25 ga watan na Yuli. Mata daga ƙabilu daban-daban sun fuskanci cin zarafin faɗe daga sojojin Sudan ta Kudu ɗin. Rahoton na nuni cewa yawancin yara matasa da ke ɗauke da makamai ne suka aikata wannan ɗanyen aikin, waɗanda aka yi imanin cewa suna da nasaba da sojojin SPLA. Yawancin abinda rahoton ya bayyana shine sojojin gwamnati ne suka aikata wannan aikar. Rahoton wanda aka miƙa wa kwamitin sulhun ya bayyana cewa yawancin waɗanda aka yi wannan cin zarafin da su yara ne ƙanana. sama da mata da yara 100 ne suka ce an yi musu fade a kan hanyar fita daga birnin na Juba zuwa Yei bayan da tashin hankali ya fara kwantawa. Shaidu da kuma waɗanda abin ya faru da su sun fadawa jami'an kare yancin bal'adama cewa sojojin sun kwace wa mata da yara kayayyakinsu har ma da yi musu duka a wajen shingayen jami'an tsaro na duba ababen hawa.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin Istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin nan na Turkiya da yanzu haka yake zaune a nan Amurka, wanda gwamnati ta zarga da cewa yana da hannu a kokarin juyin mulkin da bai samu nasara ba, a cewar kamfanin dillancin labarai na Turkiya. Gwamnatin Turkiya ta faɗi cewa Malam Gulen, wanda yake tsohon abokin shugaba Recep Tayyip Erdogan ne, shi ne madugun juyin mulkin tare da wasu jami'an sojan ƙasar, kuma ta yi kira ga Amurka da ta mayar da shi Turkiya. Amma har yanzu dai babu wani mataki da Turkiya ta ɗauka a hukumanci na ganin Amurkan ta mayar da shi. Malam Gulen dai ya musanta cewa yana da hannu ko yana da wata masaniya dangane da kokarin juyin mulkin kafin ranar 15 ga watan Yulin wannan shekara, ya kuma yi Allah wade da juyin mulkin a lokacin da yake magana da shugabannin 'yan kasuwa a birnin Ankara jiya Alhamis. Erdogan ya ce gwamnatinsa za ta yanke hulɗa da duk wani kamfani da yake hulɗa da Malam Gulen, wacce ta yi sanadin mace-macen mutane, ya kuma ƙara da cewa duk sisin kwaban da ya je asusun ƙungiyar Malam Fethullah Gulen ta yaƙi da ta'addanci da ake kira feto zai zamanto harsashi ne da za a iya amfani da shi wajen yaƙar Turkiya.
Matar nan da aka kashe ta hanyar caka mata wuƙa a kan titin birnin London matar wani farfesa ce na jami'ar jihar Florida da ke nan Amurka. Dalin Hatton, mai shekaru 64 da haihuwa, ta rasa ranta sakamakon harin da wani matashi ɗan asalin Somalia ya kai da wuƙa a dandalin Russell da ke matattar ɗalibai da 'yan yawon buɗe ido. A jiya Alhamis ne 'yan sandan London suka ce ba su sami wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addancin na hari, harin aikin ta'addanci ne ba, wanda kuma ya raunata wasu mutane biyar, wanda biyu daga cikinsu 'yan ƙasar Australia ne, ɗaya ɗan Isra'ila, ɗaya kuma ba Amurka, da kuma wani ɗan Birtaniya. Baki ɗayansu babu wanda yake cikin mawuyacin hali, amma 'yan sanda sun ce ta yiwu harin na da nasaba da matsalar taɓin hankali. 'Yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'ar London, bayan da suka yi amfani da wata na'urar kashe jiki. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun 'yan sanda yanzu haka a wani asibiti da ke birnin London. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana harin a matsayin wani mummunan aiki, kuma ya ce yana jajanta mutanen da abin ya shafa. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ga dukkan alamu kungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ta shiga ruɗu matuƙa. Don kuwa banda sabon shugabancin kungiyar da babbar kungiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa ta ISIS ta yi na'am da shi ƙarƙashin Al-Barnawi, sai gashi kuma wasu mabiya shekau sun sake ɓallewa saboda ƙyamar kashe-kashen da yake yi, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Bangaren Boko Haram na Malam Mammanur yanzu dai ya tabbata cewa sun balle daga uwar kungiyar ta Boko Haram da ke karkashin jagorancin Imam Abubakar Shekau. Cikin wani faifai da muryar Amurka ta samu a daren jiya, Malam Mammanur ya zargi Imam Abubakar Shekau da kashe-kashen rayukan mutane ba bisa haƙƙi ba.
Allah subhanahu wata'ala ya hana kace rai ba da haƙƙi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kama da kasa su rushe ya fi alheri akan ran mu'mini guda ɗaya. Kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane. Ayin kana jin kasa ka san sa kai ma kana ji. Zan kashe, na kashe, zan kashe, zan ka kashe, kai ma za ka je. Na ma wanda kwanan ta bai kare daukan ba za ka iya aikawa ba. Kaga kamar mu ga mana muna zaune. Kaga ga kamar mara abin yana nan a zaune. kaje da Abu Fatima ya aika wai kuma yana sa kaje gashi a Saudi gashi ba Idrisa da Far Mustafa kirima ya aika kace suka sunan a Saudi sai sa muka ci gaskiya ba wannan shugoyin da zaka fito ka yada wa mutane ba gaskiya bane.
Mamman Nur kazalika ya koka da yadda Imam Abubakar Shekau ke ci gaba da kakkashe manyan komandojin kungiyar
ana tsayar da haddi wanda ba haddin musulunci ba a cikin wannan daura malam ba ana banki ba kai kashe kakkashe shi ba ya shakawi malam Abdul Malik ba kai kakkashe shi ba ana ce wanda baba Abdul Malik wani kazina kai kakkashe ba gumna Allah addini ne kake ba kai ba wannan Allah nan kana kashe su a gabanin yaki kana kashe malamai na addini kai kakkashe Mustafa ta kai kakkashe kaka alai a fatuwar mubin ka ki kashe kin da kake da bayin Allah nan ka kashe gani wani nasara ne a nan lokacin da arna suka rubu jum'a bada wajen ta bai kuka suka ma babu hakka ya yi fi halin cikin arna kai kare ne wannan addini musulunci ne.
Faifayin mai tsawon kusan awa 1 da rabi a ƙarshen sa daya daga cikin manyan komandojin da suka balle Imam Abu Fatima yayi ta'aliki
mun ga jira ne koran arnan nan to akwai abin da muka bari ne kullun ana koran mu yau shekara guda da wani abu wallahi kuma suna samu kananan nasarori ya zai bai Allah gashi zai kan arna ba a samu nasara yana da kyau mu daura mu yi tunani akan ni abubuwan da yake tafiya wannan din ya sa muke gudu wannan to sanadin zamana mu karshe kauni.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, sai kuma Jamhuriyar Niger, inda hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bakin haure IMO a takaice ta shirya ma yan jaridar kasashen Najeriya da Niger da Senegal wani taro kan yadda yan jaridar za su taka rawa wajen wayar da kai ma 'yan Afirka da ke hankurin zuwa Turai saboda su daina yi marogo kallon kitse daga baya su kuma yi da na sani kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Muna Barma ya aiko mana.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bakin haure da 'yanci rani OEM Reshen Niger ita ce ta shirya wannan taro ga 'yan jarida na Senegal, Nigeria da Niger bisa la'akari da yadda waɗannan ƙasashe ke matsayin wani tudunmin tsira ga Afirkawan da ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya. Ƙara kusanto 'yan jarida a yaƙi da wannan ɗabi'a don ganin sun mai da hankali akan ayyukan waye kai wani mataki ne da zai taimaka a ci ƙarfin wannan matsala da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan matafiya a hamada ko cikin teku. In ji mai ba da lacca a wannan taro Christos Christodoulides daga ƙasar Morocco.
Il est très important que les journalistes de nos jours couvrent les questions liées à la migration de manière.
Baya ga waye kan talakawa a game da muhimmancin dogaro da kai ta hanyar ayyuka da sana'o'i a nan cikin gida Afirka wani abin da mahalartan wannan taro ke fatan mai da hankali a kansa bayan sun koma gida shine jan hankulan shugabannin kasashe akan maganar inganta rayuwar jama'a.
Sunana Kim Kimberly daga Nigeria. In akwai aiki a lot of people zasu zo na gida amma domin Boko Haram terrorist shine ya sa muna da large number suna bari gida yanzu suna je other country so in suna da aiki so say economy ya stable to za zo na gida in government nasu rayuwan Nigerians za su zo na gida ai ba wai za su ce Europe ko wani gari ya fi nasu ba in sun je wajen za su aiki kuma so ba wai za su je wajen a basu kudi abinda za mu yi wai mu basu labari mu basu information mu gaya masu abin da za su san kafin su bar gida.
Mansura Fall wata 'yar jarida daga kasar Senegal ta bayyana cewa taron na Yamai ya koyar da su abubuwa da dama akan batutuwan da suka shafi matsalolin 'yanci rani saboda haka ta gargaɗi 'yan jarida da yin taka tsantsan wajen bayar da alƙaluman da ke ban hannu da na hukuma.
Il faut faire très attention avec les chiffres et je pense que la source la plus fiable aujourd'hui.
Gwamnatin Niger ta sanar cewa bayanan da ta harhaɗo har zuwa ranar 31 ga watan Maris ɗin da ya gabata sun ce kimanin mutane 630,000 ne 'yan ƙasashen Afirka ta yamma suka ratsa ta ƙasar da nufin zuwa ƙasashen Turai ta ɓarauniyar hanya. Niger na matsayin kasar da 'ya'yanta ke zuwa cirani haka kuma take matsayin kasar da ratsawa ta cikin ta ya zama tilas ga 'ya'yan Afirka ta yamma waɗanda ke da niyyar zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya sannan sautari kasar ke karɓar 'yan cirani da aka tuso ƙiyar su daga Turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Barama, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta Najeriya, da ake cewa naka a taƙaice, da kuma Dr. Mansur Kabir, tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida. Kafin idan da sauran lokaci kuma, za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, kun ji bayani da Hajiya Maimuna Muhammad ta yi akan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SEDPA sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira, na nemi sanin shin ina mafita.
Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar, kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akan gwamnatin tarayya. Idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya, asibitin manyan asibitoci ne kawai za su ba da wannan magani. Ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi, gwamnatin state suna da haƙƙi, a local government ma suna da haƙƙi. Idan aka yi tallafi gaba ɗaya, aka ce an yi wa wannan cutar rubutu, to za a samu ci gaba. Amma dai idan aka bari, aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki waɗannan nauyin waɗannan cututtukan da suke ɓullo mana, to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa, za ta yi likimo. Haka kamar muna cin mun ci galaba, amma gaskiya matasanmu a yanzu yadda suke, su ne suke samun cutar nan. Kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa, to bamu san abin da zai kai ba gaba. Su ne, saboda kamar yadda su tura ake cewa su ne sexually active yanzu. Yawwa, su ne yanzu ma'aurata su yi aure, za su haihu a gurinsu. Amma ba haka ba, tsofaffi ai da wasu ma za su ce ai sun kai wani fannin menopause, ba mu ce cewa ma sha'awa ma bai damu ta. Amma shi matashi zai tafi koyan shi je bai damu ba. Da ai kamar da na gaya miki, muna ta fakar ruwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga, saboda muna samun tallafi daga ƙasan waje, ko ta Global Fund, ta SEDPA, ko ta World Bank.
To yanzu ai kin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun daina, ƙungiyoyi sun ja da baya.
Sun ja, yawwa, sun ja daga baya. Yanzu dai a tsaki wajen kashi 20%. To kin ga ko ƙasan mu dole ta ɗauki wannan nauyin gaba ɗaya na yin ɗarin ma, in ya so su kawai ƙari za su kawo, maimakon a ce su suke yin komai yanzu sun tafi. Yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita ƙasar ta mu ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai, saboda a ceto al'umma daga wannan cutar.
To ya batun kin san da ɗin, idan mace tana da ƙanjamau ɗin, akwai tun da ana ba da magani ɗin mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba. To bisa bayanin da kike, an samu koma ba to ta wannan fannin fa, kamar macen da take da ciki, shi an samu ci gaba ne ko duka bangarorin?
Ko a da ɗin ma, wannan da Bature ke cewa prevention of mother to child transmission ɗin, ko in kika duba a wannan report ɗin da ta majalisar ɗaukan duniya, mu Najeriya ta mu ƙasa take ko a da ɗin, saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko. Idan kuma in tana karkara, wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji? Dole sai dai a kalle ta a ga ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take, shi yasa a ciki ta kuyi ki tafi binni a je a miki gwaji. To kin ga kafin ta zo binni a gwaji, ai an kai state inda yake maybe ba za a iya mata tallafi. Da muna wa unguwan zomomi bita ta yanda suke, idan sun duba sun sayin sun sai furo a kai ta a tafi. To yanzu abubuwan ne sun yi ƙasa gaba ɗaya gaskiya, saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan, saboda a wannan recommendation da ake yi shi ne daga an san cewa tana da wannan cutar, to ba za mu tsaya ba sai mu fara ba ta magani ta fara sha. In gane? yawa kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani. Saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba, ana cewa can yanda shi za ta samu har ɗanta ya samu wannan ƙwayar cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar 20% ko. Amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida, wanzo mata ɗauka kuma har jininta ya taɓa jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar.
Za ta haifi ɗan kenan.
In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa asibiti. Idan ta je haihuwa asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? To ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi, shi ɗan a ba shi magani yana sha, ita ma a ba ta magani tana sha.
To a saboda ci gaba.
In ba asibiti ta haihu ba ta haihu a gida, to wannan ba yanda za a ce an hana ba za a iya tsaida. Za a iya samu sa'a cewa ita unguwar zoma ko an mata bita ta san da za ta yi ta ɗauki haihuwa. Amma a lokacin sau tari za ka ga cewa ita unguwar zoma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai. To kin ga chances shi ne za mu yi ta haihuwa ‘ya’ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba. Sai har yaro kafin ya kai shekara 5 ya kanjame ya yi kamar yadda bincike nuna ɗan da yake da wannan cutar da kirke kaiwa shekara 5. To kafin wannan shekara 5 ma za ka ga daga an haife shi za ka gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi ji ba a ta ba shi maganin gargajiya kafin a ce shekara 1-2 ya mutu ba za a sani.
Cewa ƙanjamo ba ne.
Haka za ta yi ta haihuwa ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta.
To ashe da sauran aiki kenan.
Da sauran aiki a gaba gaskiya tana ƙasa tana dabo.
To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yiwu ba kenan.
Yanzu dai muna 2016. Ko? Shekara 2014 za su taho kenan muke magana. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske.
To
wannan allura da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta, an samu ƙasashenmu na Afirka, mu Najeriya mun samu an fara bayar da ita. In kuma za a bayar da ta kada a dogara da tallafi.
Galibi dai masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba. Haka ne, to shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan ƙanjamo kan shekara ta 2030.
Ba na zaton za a ce an cire ta gabaki ɗaya, amma ina kyautata sannan da shekara 10 zuwa shekara 15 idan muka ci gaba da abin da muke za mu samu sauki kwarai. Saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon ƙanjamau ɗin. Amma ina gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi, kuma buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu tun mu da muka taso daga ƙasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi. Da fatan Allah ya sa a samu nasara.
To batun samu ko kuma ƙirƙiro allurar rigakafi fa?
To kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana kokarin kirkirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin ɗan adam ne, ta shiga cikin ɓargonsa, ta shiga cikin hantarsa, ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike. Amma a yanzu nan da ke magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta Kudu, ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shi ne ina za a yi samun wannan, kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu, amma ana nan ana lalube.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a kai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin nan, kimamin kashi masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shine babban dama abun tsoro. Daga irin kiyaddaga da majalisar ɗinkin duniya ta yi, ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta, kuma suna bukata a sasu a magani. Amma a idin kiyaddaga da aka yi a ƙarshen wannan shekarar, mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 45 zuwa 50 basu ɗari ne kawai suke samun magani, kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne yasa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba, in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba, za ku iya samun wato a care wannan cuta nan da shekara 15. To lallai akwai wannan ƙalubala, kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗen isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya.
To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya?
To Najeriya kin san tana daga cikin ƙasashen da suke jan duniya a baya ƙwarai, saboda shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar. Muna buƙatar lokacin estimate miliyan $120. Gwamnatin Najeriya da ƙyar take ta iya ba da miliyan 8 zuwa miliyan 9. Gwamnatin Amerika take ba da miliyan 45 da sauran ƙungiyoyi. To Najeriya tana cikin ƙasashe da suke lallai ba sa sa isassun kuɗaɗe. Don kin ga Afirka ta Kudu tana da ƙanjamau da yawa, kin ga India, amma gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da Najeriya take. Shi yasa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya. Akwai buƙatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe, magungunan nan akwai su, kuma za su taimaka wa talakawanmu, kuma za su taimaka wa mutane.
Ma sauraro, abin da ya sauka kenan a wannan filin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma gasar filu ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a hukumar zabe ta Ghana za ta bayyana sunayen mutanen da suka yi rajistar zabe. Hakan zai baiwa dubban mutanen da aka goge sunayensu saboda matsalar wasu bayanansu. Yanzu za su iya rajista akan lokaci kafin babban zaben watan Disamba mai zuwa. Kotun kolin kasar ta umarci hukumar zaben da ta goge sunayen duk wanda ya amfani da katin inshorar kiwon lafiya wajen rajista. Kotun dai ta yanke hukuncin cewa katin lafiya ba shi da ingancin da za a iya amfani da shi domin ya rajista katin jefa ƙuri'a. Kwamitin kula da kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira kwamitin tsaro da cewa su ɗauki ƙwararren matakai bayan da aka tabbatar da cewa sojojin Sudan ta Kudu sun kashe fararen hula da yi wa 'yan mata da yara fyaɗe da kwashe kaya da sunan ganima da lalatawa mutane kayayyakinsu. Shugaban kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya Zayed Ra'ad Al-Hussein ya ce har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar, kuma har yanzu ana ci gaba da tashin hankali a babban birnin Juba da sauran sassan ƙasar bayan binciken faɗan har na kwanaki 5 wanda ya fara ranar 7 ga watan Yuli. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin Istanbul ta bayar da sammacin kama babban malamin ɗan Turkiya da yanzu haka ke zaune a nan Amurka, wanda gwamnati ta zarga da cewa yana da hannu a ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba, a cewar kamfanin dillancin labarai na Turkiya. Gwamnatin Turkiya ta faɗi cewa Malam Gulen, wanda yake tsohon abokin shugaba Recep Tayyip Erdogan, ne shi ne shugaban juyin mulkin.
To da takaitattun labaranmu ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in salama da ku ga saƙon taya murna ga Malam Adamu Ɗanladi Matazu da matarsa Habiba wacce aka fi sani da Ladidi saboda ƙaruwar ɗa namiji da suka samu, wanda za a raɗa masa suna gobe Asabar a Shema Kwatas Matazu, jihar Katsina. Allah ya sa girma cikin tsoron Ubangiji. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da abokin aikinsa Salaman da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato John, ni naku Ibrahim Kalmusi Garba ke cewa sai da hantsin.